السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سايك سادوا أولا يمتشي أولا مسلاتي من البركة مسلاتي الهج محمد اندمي anan jihar Borno a garin Maiduguri. A wannan yammaci na ranar Laraba 11 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1429, kuma yinin da ya zo daidai da 10 ga watan 9 shekara ta miladiya ta 2008, a wannan majalisi mai albarka na tafsirin Alkur'ani mai girma, a inda muka fara tafsiri cikin suratul Hud. Kafin mu je ga ayoyin da za mu fassara a wannan zama, insha Allah za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu. Wani yake cewa, shin da gaske ne kuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar ku? To, idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne, idan ana nufin mutum ne ma'ana ba mala'ika ba ne, mutum ne ma'ana ba aljan ba ne, mutum ne ba wata halitta ba daban, to wannan ai gaskiya ne, kuma ba na jin akwai wanda zai faɗi wata maganar ba wannan ba. Allah maɗaukakin sarki shi da kansa ya ce, ka ce ni mutum ne, qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ka ce ni mutum ne kamar ku, innama ana basharun mislukum. Allah ya ce wa annabin sai ya faɗa wa kafirai da suke rigima da shi, ka ce da su ni mutum ne kamar ku. Illa iyaka bambancin da nake da shi tsakanina da ku shi ne ni ana min wahayi, ku ba a yi muku wahayi. Kamar yadda yake cewa, hal kuntu illa basharan rasula, ni ban zamo ba face mutum kuma manzo. Don haka in ana nufin tasigar halittarsa, ba aljan ba ne, ba mala'ika ba ne, ba wata dabba ba ne, mutum ne. In kuma ana nufin ɓangaren abin da ya shafi darajarsa da ɗaukakarsa, to annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne sayyidu waladi Adam, kamar yadda ya ce ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, ko cikin annabawa babu wanda ya kai shi, ballantana a samu wanda ya ɗara shi, ballantana a samu wanda ya ɗara shi. Saboda haka wannan ba wai wani wata aqida bace wacce take baguwa a musulunci. Idan an ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutum ne kamar sauran mutane, ana nufin ta fuskar halittarsa, halittarsa ce halitta ce ta mutane, ba halitta ce ta aljannu ba. Wannan kuma alqur'ani shi ya faɗi haka, qul innama ana basharun mislukum. Idan kuma ana maganar darajarsa da ɗaukakarsa, na farko dai shi ana yi masa wahayi, shi yasa yake yuha ilayya. Sannan na biyu kuma yana da ɗaukaka a kan dukkanin halittu gaba ɗaya, ba ma mutane ba, hatta cikin mala'iku babu wani mai martaba da matsayi da daraja kamar ta annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ita ce aqidar mu. Wannan kuma yana cewa a yi masa cikakken bayani dangane da abin da ake cewa idan wani hatsari ya samu mutum, wato ya samu motarsa ko ya hasara cikin dukiyarsa ko wani abu nashi, akan ce wani bala'i ne Ubangiji ya ijiye masa, ba don wannan hatsarin da ya sami wani abinsa ba, kayansa ko dukiyarsa, to da abin kansa zai kare. To wannan yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa dangane da addu'ar mumini, cewa addu'ar musulmi ba ta faduwa haka nan, ba ta faduwa banza, ko dai Ubangiji ya karba addu'ar ya bashi abin da yake so nan take, ko kuma Ubangiji ya kade masa wani bala'i gwargwadon abin da yake nema, ko kuma Ubangiji ya ajiye masa ladan wannan addu'ar sai ranar gobe kiyama ya bashi. Haka addu'ar mu'mini take. Shi yasa mu'mini idan ya daga hannu ya addu'a kada ya zaci cewa wannan addu'ar yayi ta a wofi, yayi ta a banza, ya sani ibada ce. Ko dai Ubangiji ya bashi abin da ya roka, ko kuma a'a akwai wata kaddara ta hau da Ubangiji ya kaddara masa, Ubangiji ya ijiye masa wannan abin a dalilin addu'arsa. Saboda haka hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan kuma yake cewa me ake sha ake ƙara hadda. To hadda na farko dai wannan baiwa ce daga Allah. Ubangiji ya yi wasu da baiwa ta haddace abubuwan da suka ji, wasu kuma Ubangiji ya yi ƙwaƙwalensu kamar dusa ba sa riƙe komai. To sannan kuma kamar yadda muka taɓa faɗa, ita ƙwaƙwalwa kamar sauran gaɓɓan jikin mutum ne. Duk sanda kake motsa gaɓar jikinka to za ka ga ta fi maka amfani, kuma za ka dinga jin abubuwa cikin sauƙi ba tare da kamar a ce ba ka motsa ba. Don haka ƙwaƙwalwa take, idan ta saba da riƙe abubuwa dan da nan kowane abu ka jefa sai ta cafe. Shi yasa magabata da yake komai nasu suna ƙoƙarin su riƙe shi a ka sai ya kasance sun fi kowa ƙwaƙwalwar hadda. Akwai wani abu da wani lokaci malamai magabata suke amfani da shi wajen ƙara kaifafa ƙwaƙwalwa, kamar irin su inabi ko zabibi, sukan yi amfani da zabibi. Akwai wani ɗan itace da suke cewa bulazur, sukan sha shi, amma wani lokacin aka sha shi yayi yawa yana sa kuturta. To kaga garin neman gira a zo a rasa ido. Sannan ya ce menene hukuncin wanda ake bin shi azumi bai biya ba har wani azumin ya zo ya riske shi? Ana yawan wannan tambayar. Idan azumi ya riske ka baka biya ba, sai kai wanda ya riske ka din na farilla, saboda wannan shi waqtuhu mudayyiq, baya da za a iya hada azumi guda biyu a rana daya, dole sai dai kai na farilla. Wanda ya riske ka din, in ya so bayan azumi sai ka raba wanda ake bin ka. Babu shakka dai kai sakaci, bai kamata a ce an yi sakaci din ba, ya kamata a ce ka gaggauta biya. Duk da cewa Allah bai sanya rana kayyadajjiya ce a ciki zaka biya ba, in ka sha azumi yace to dalle ka biya shi bayan sati ɗaya ko sati biyu, cewa fa iddatun min ayyamin ukhar, a wasu kwanakin sai a biya. To idan mutum ya yi sassauci, shaidan ya yi ta ja masa lokaci har ya kai wani azumin ya zo bai biya ba, to shikenan bayan azumi sai ya biya. Amma batun cewa zai biya tare da ciyarwa, wannan babu dalili a kansa. Wasu suna cewa in zai biya kuma sai ya ciyar, wannan horo ne kawai ba shi da dalili. Sannan ce wai menene hukuncin wanda ya ci kudin maraya? Ina jin wannan ko shi ma ya san wannan. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, wanda suke cin dukiyar marayu bisa ga zalunci, to waɗannan su sani suna cin wuta balbal, kuma ranar gobe kiyama za su shiga cikin wutar sa'ira. Sai wannan kuma da yake cewa a tafsirin ayar da aka yi maganar mutanen annabi Yunus, wanda aka ce Allah ya tserar da su, to wace irin alama ce suka gani suka yi imani? Abinda wasu malaman tafsiri suke cewa sun ga girgije baƙiƙirin a sama ya rufe sama, kuma daman suna sane da cewa annabi Yunus alaihi salam ya musu gargaɗin aukuwar wannan azabar. In har waɗannan kwanakin 40 suka wuce ba su yi imani ba, to wannan azabar za ta same su. Don haka da suka ga gari ya yi baƙiƙirin bayan wucewar wasu kwanaki masu yawa daga cikin kwanakin da ya shata musu, suka ga cewa lalle wannan ita ce azabar da annabi Yunus yake gargaɗin su kar ta same su. Don haka suka yi imani. Wannan abin da aka sani kenan a cikin littafin tafsiri, ba wai wata aya ce ta bayyana wannan ba. Sannan kuma yake cewa to kuma Allah ya ce ya aika shi wajen mutane 1000 ko fiye da haka. To shin an aika shi ne gabanin wannan abu ya faru, ko kuma bayan ya kifi ya haɗe shi ya fito daga cikin kifi? Abinda Alkur'ani ya nuna bayan ya fito daga cikin kifi, Ubangiji ya ce ya koma gurin waɗannan mutanen. Fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famattanahum ila hin. Wannan mutanen nashi aka ce ya koma wajensu, dan da ya yi fushi ya basu. Sai kuma wannan da ya ce local government ɗinmu za ta ba mu loan, na kuɗi a ma'aikata a ma'aikata ta, amma idan aka bada 100,000 sai a rika cire kamar naira 1,000 ina jin yake so ce da 1,015 ko naira 1,000 da naira 15 ko ɗaya da 500 to ya rubuta wani abin da ba daidai ba 1,500 ya ce za a yi haka har lokacin da wato duk wani kowane wata za a cire wannan har lokacin da kudin suka cika daidai to ya kamata mutum ya karba. Idan na fahimci tambayar sa daga cikin bashin da aka bashi ne za a dinga cirewa har lokacin da zai biya, to menene a ciki na tambaya? An baka bashi kana biya a hankali ko ba shi ne wannan ba? To sai ya ƙara cewa wai to halal ne a karɓi loan? bashi halal ne bana, ko kuma yana fahimtar loan ɗin wani abu ne, ko da an ce masa loan to kamar loan ɗin ka ce bashi halal ne a ci bashi, inda za ka iya biya ba komai. Loan ya ce mu to yanzu dai yadda wanda ya faɗa ɗin ai ba ruwa ko? Ko da ruwa? To kuma ina jin ai shi yake nufi ko? In yana nufin bashi da riba, wannan kuma ai mun sha bayani a kan wannan. Bai halatta ya karɓi bashin da za a ɗora masa wani abu a kai ba, duk buƙatar sa kuwa, duk matsuwar sa kuwa, kada ya kusanci haram. Ya ce wai kuma idan aka ba wa mutum kujerar hajji ta gwamnati, shin idan ya je wannan hajjin Allah zai karɓa? Me zai hana a karɓa? Shi abin da yake cewa wai ai kujerar ta jama'a ce, to ai kai ma kana cikin jama'ar, saboda haka zaka abin nan. Duk da cewa ba daidai ba ne a bar mutane ba a yi musu aiki, sai dai in hajji ta zo a yi ta kwasar wasu ana kai su da alfarma, wannan ba daidai ba ne. Ya kamata a ce gwamnati ta yi wa mutane aiki wanda kowa da kowa zai bori wannan aikin, a gyara musu garinsu, a saman musu da ruwan sha, a gyara musu asibitocinsu, a gyara musu makarantunsu, a saman musu da kyakkyawan tsaro. Wannan wani abu ne da kowa zai mora, sabanin idan ka ebo su ka kai su hajji, su kadai ka iba ka kai hajji, wanda baka kai shi ba shi bai samu wannan moriyar ba. Saboda haka in ya zamana kawai haka za ka yi ta yi, mutane kuma an bar su cikin wani hali na kankanin kai, lallai anan ba a kyauta ba. Lallai anan ba a kyauta ba. Amma kuma da mutum zai je ya hajji da wannan kujerar ta yi ko ba ta yi ba, hajjinsa ta yi, babu wani abin da yake da alaka da hajjinsa. Kwanaki can akwai Sheikhul Azhar Muhammad Sayyid Dandawi ya fito ya ce duk wanda ya je hajji a kujerar gwamnati ba ta yi ba, to amma dai malaman kasar sun yi masa ca ba a ji daɗin fitowar ba. To kuma abin da ya sa ya faɗi haka nan, ya kula cewa hatta ita wannan kujerar da ake rabawa, wasu 'yan tsirari ne kullum take kai kawo a kansu, wanda ya je bana shi zai je bana, shi zai je baɗi, haka nan wanda ya je shi ake ta ƙara bawa. To shi ya sa watakila ransa ya ɓaci ya ga cewa ba za a yi wannan fatawa ɗin. Ya ce yaya hukuncin sallah a kan tabarma ko sallaya mai hotuna? Babu shakka ya saba wa sunna ka yi sallah a kan wani wata shimfiɗa wacce take da hotuna, domin wannan hotunan suna iya su ɗau hankalinka su hana ka kushu'i a cikin sallah. Amma da mutum zai yi ba tare da ya rasa kushu'insa ba, sallarsa ta yi. Amma ana so a yi sallah a gurin da babu abin da zai ja hankalin mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi sallah da wata ambijaniya ta wani mutum da ake kira Abu Jahab, wata riga ce amma jikinta akwai zanen tutoci, sai ya zamana wannan zanen yana ɗaukan hankalinsa, da ya gama sallah sai ya cire ya ce a mayar da ita a zo masa da wata. To kaga wanda yana nuna cewa idan an yi sallar ta yi, amma kuma bai dace a yi sallah a gurin da zai dinga jan hankalin mutum ba. Sannan kuma ya ce a yi hukuncin sallah a gaban limami, idan har ya kasance masallaci ya cika bayan liman can babu guri, gefensa babu guri hagu ko dama, to malamai wasu sun ce babu komai mutum ya sallah a gabansa, tunda a lokacin ba inda zai sallah sai a nan ɗin. Amma idan har akwai guri a baya, akwai guri a hagunsa ko damansa, mutum ya shige gaba, to anan ya saba tsarin sallah da yadda ake gudanar da limanci. Wasu malamai sun tafi akan bacin sallar wannan mutum, sallarsa ta bace, duk da cewa wasu basu bata sallarsa ba, amma wasu ce sallarsa ta bace domin a wannan yanayi babu larura, idan da larura babu komai. Wanda yace mutum baligi ya karantar da matan aure da ba muharramansa ba, shin ya halatta? Yana son aya ko hadisi? Ya halatta, ya halatta namiji ya koyar da mace ko mace ta koyar da namiji, wannan babu wani abu mutukar dai ba za a samu, na farko ba za a samu khalwa ba, na biyu ba za a samu tabarruji ba, wato mata ba za su caba ado ba su zo makaranta, za su yi shiga ta kamala, to wannan babu komai. Kamar yadda kasancewa babu laifi mace ta shiga kasuwa ta je kanti, ko da namiji da yake tsaron kantin ta yi ciniki ta sayi abin da take bukata, ta taya ya ci ga farashi, ta nemi ragi daga baya ta biya shi, matukar dai ba tare da an yi wata khalwa ba ko an yi wasu maganganun da suka saba shari'a, babu komai. Wannan baya hana kasancewarsa ba muharraminta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hudu ba a ranar Idi, ya ga cewa wasu daga cikin mata hudubar ba ta same su ba, sai ya tashi ya kira Bilal, aka je inda suke, ya sake musu wata hudubar daban. Idan ka ce ai shi manzon Allah ne, to Bilal fa, Bilal ai ba manzon Allah bane, kuma da shi aka je, saboda haka ba wani abu. In ka ce ba za a yi ba, to sai ka hana su har zuwa kasuwa, sai ka hana su har ciniki a kasuwa, duk sai ka ce haramun ne mace ta yi wannan. Kaga kuwa babu wanda zai saurare, ko a gidanku ba za a bi wannan fatawar ba. To tabbayarsa ta biyu duk dai abu ɗaya ne, wai malam ya halatta baligi ya tara matan aure ya yi musu wa'azi, duk ɗaya ne, da karantarwa da wa'azi duk ɗaya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama mata sun zo sun same shi suka ce, ya rasulullahi ghalabana alayka rijal faj'al lana yawman na'tika fi, ya ma'aikin Allah, mutane sun rinjaye mu akan ka, maza sun rinjaye mu akan ka, ma'ana duk darasinka na maza ne, saboda ka sa mana wata rana da za mu dinga zuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa musu wata rana su dinga haduwa a gidan ɗaya daga cikin su, yana zuwa yana musu karatu. Saboda haka wannan ba komai bane, matukar dai za a samu cikakkiyar shiga ta kamala, sannan kuma za a kiyaye dokokin musulunci ba wani abu. Kamar yadda mace take zuwa masallaci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tsaya a sahun baya, maza kuma suna gaba a yi sallah. Akwai a wancan lokaci ma akwai, saboda talauci har ya kasance sahabbai da dama daga cikin su kayayyakin su duk sun yayyage, idan mutum yayi ruku'u sai tsiraicin sai ya bayyana. Annabi ya ce wa mata, to kada wata ta dago kanta har sai ma maza sun dago daga ruku'u, dan kada wata ga tsiraicin wani. Annabi bai hana su zuwa masallaci ba, in yanzu ne hana su zami, wallahi hana su zami, cewa za a yi ka'a ba su shigo, kuma Annabi ya hana su ba. Kuma a zamanin Annabi akwai masu zuwa munafukai wanda suke zuwa masallaci saboda mata, saboda haka ba za su zo kuma da wuri ba, sai su zo sahun karshe, saboda mata suna abin nan, da an yi ruku'u sai su dinga leƙen su ta ƙarƙashin kafafuwa. Allah ya ce laqad, Allah ya saukar da wannan ayatu take, walaqad alimnal musta'khirina minkum walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustaqirin, ubangiji ya san masu zuwa da wuri, ya san kuma masu makara, masu makara nan su ne munafukai. To kaga duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba, don haka yace la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna, kada ku hana mata bayin Allah zuwa masallaci, duk da su tsaya su yi sallar su a gida ya fi alkhairi. Saboda haka Annabi ya hana su zuwa, don haka dan an ce wato makaranta ba a samu matan da za su karantar ba sai maza, wani ya ce ba za a je ba, lalle wannan yana so ya yi wa wato mata wani ya jefa su cikin wani hatsari ne babba. Ina ga waɗannan su ne 'yan tambayoyin da za mu ansa, da fatan Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa daidai babu lada, abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu. A jiya mun tsaya kan aya ta nawa? To bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه على حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.
الله مدوكين سركي يتي على كسورنا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه su suna kawar da kirajensu suna karkatar da kirajensu liyastakhfu minhu domin su boye masa alahina yastakhshuna thiyabahum usawrara lokacin da suke lulluba da tufafansu ya alamu ma yusirruna ya san abinda suke boyewa wa ma yu'linuna da abinda suke bayyanawa innahu alimun bi dhati sudur lalle Allah masani ne game da abinda suke yake cikin kirasa ubangiji kamar yadda muka gani a ayoyin da suka gabata ya gaya mana cewa Allah madaukakin sarki ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallama da littafin Al-Qur'ani kuma yayi bayanin littafin nan daki-daki sannan littafin nan ya kunshi bautawa Allah shi kadai ba tare da hada shi da wani ba sannan kuma Al-Qur'ani yayi kira zuwa ga a nemi gafarar Ubangiji a tuba sa yin neman gafara gurin Ubangiji da tuba ga Allah shi zai sa mutane su samu rayuwa mai kyau rayuwa mai dadi kuma Ubangiji zai bawa kowane mai aikin kwarai ladan aikinsa na kwarai ranar gobe kiyama. Ubangiji ya nuna mana cewa waɗanda kuma ba su yi haka ba, ba su yi aiki na kwarai ba, ba su tuba ba, ba su yi istighfari ba, to Ubangiji mai tsananin azaba ne. Wa in tawallaw, in kuka juya baya, fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir. In kuka juya baya, to ina jiye muku tsoron azaba wani ne mai girma. To Ubangiji ya nuna cewa a cikin mutane akwai waɗanda suka ansa wannan kira, a cikinsu kuma akwai waɗanda suka bijire. Shi ne Allah yake ba mu labari a nan, ya ce ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Ka saurara, wannan harfut tanbih, ala din da ana kiran shi harfut tanbih ko adatut tanbih, Ubangiji yana jan hankali ne da wannan. Duk lokacin da ka ji a saurara, to hankalinka zai nutsu guri guda, za ka ba da hankalinka ka ji me za a ce. Saboda haka daidai take da harafin taukidi, daidai take da harafin karfafa magana, daidai take da a ce lalle ko hakika ko tabbas. Innahum yathnuna sudurahum, lalle su suna ainihin karkatar da kirajensu, liyastakhfu minhu, domin su boye masa. To kaga wannan ayar abinda take nunawa a dunkule tana nuna cewa Allah madaukakin sarki babu wani abin da yake boyuwa ga barinsa. Ubangiji ya san asirru kal alaniya, ya san abin da yake na boye kamar yadda ya san nasarari. Ubangiji shine ya san abin da zukata suka kunsa, abin da harshe ma bai furta ba. Ubangiji duk ya san wannan. Qur'ani cike yake da wannan, kusan babu wata aya, babu wani shafi da zaka buda a cikin Al-Qur'ani baka ga wata ishara ba da take nuna maka Ubangiji ya san abin da yake boye, ya san abin da yake sarari. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Hakika mun halicci mutum, mun san abinda ransa take sassakawa. Abinda kake sakawa a ranka Ubangiji yace ya san shi, kuma yafi kusa gare ka sama da ainihin jijiyar wuyanka, sama da jijiyar wuyanka. Ubangiji yafi ka kusanci da kanka. Allah ya ce wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ku sani Ubangiji ya san abinda ranku ta rawukanku suka koye, don haka ku kiyaye Allah. Wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis sama. Ubangiji yake cewa ba ka kasancewa cikin wani sha'ani ko ka karanta Al-Qur'ani ko kai wani aiki face Ubangiji yana halarci da saninsa, mala'ikunsa suna halarci lokacin da kake yin wannan aiki. Babu wani abu da yake boyuwa ga Ubangiji, kwatankwacin kwayar komayya yake ko sama da haka ko ƙasa da haka, a cikin ƙasa ko a cikin sama, Ubangiji ya san shi. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. Ubangiji shi yake da mabudan gaibi. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Ya san abin da yake tudu, ya san abin da yake cikin ruwa. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها باب وانا غنية زي فاتو لك وتبشي فاتو بنجي ياسن فاتو وسا ولا حبة في ظلمات الأرض باب وتقوى يا أتكين دخوان كسا فاتو بنجي ياسن دئتا ولا رطب قوكم وردن ين أبو ولا يمسن قبو سشي إلا في كتاب مبين fati yana nan a cikin littafi yana nan ubangiji ya rubuta shi ya san da zaman sa saboda haka kaga babu wani abin da yake koyuwa ubaga ubangiji to ba su san wannan ba shi yasa suke tsammanin akwai abin da za su yi koyi ga Allah malamai sun yi sabani wajen fassara wannan aya ala innahum yasnuna sudurahum me ake nufi da wannan aya me ake nufi da kuma ala hina yastakshuna thiyabahum lokacin da suke lullube tufafinsu sannan wannan damiri yastakhfu minhu shi wannan damirin minhu yana komawa ga waye ga Allah ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce wani bangare ne na mushrikai suke cewa idza aghlaqna abwabana wa arsalna suturana wastashayna thiyabana wa sanayna sudurana ala adawati muhammad فكيف يعلم بنا suke cewa idan muka shiga gidaddajin mu muka kulle muka saki labulan mu muka lulluba da tufafin mu muka boye gabar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin zukatan mu yaya zai san da wannan to shine alqur'ani ya sauka yake ga musu cewa ya san da wannan din ala hina yasala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min ubangiji yace suna karkatar da kirajensu ko su ainihin koye wani abu a kirajensu domin su koye wa ubangiji kaga liyastakhfu minhu domin su koye masa wa suke koyewa shine su koyewa annabi sallallahu alaihi wasallama kaga kenan wannan shine munafici su koye masa abinda suke sabanin abinda suke bayyanawa wasu malamai suka ce a akwai wani mutum da ake kira al-akhnas ibn sharik al-akhnas ibn sharik munafiki ne cikin munafikai ya kasance mutum ne mai dadin baki in ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi tai masa bambadanci da zakin baki ya nuna shi yafi kowa san annabi sallallahu alaihi wasallama amma a zuciyarsa kuma babban makiyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya saukar da aya yana fadar irin halin sa dan daga ji daga karanta wannan aya ya san da shi ake yi kamar yadda ake cewa mai kaza aljihu baya jumurin as da zarar an yaji ana karanta wannan ayar Allah ya san waɗannan waɗanda suke karkatar da kirajensu suke boye wani abu a zuciyarsu ya san da shi ake wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka ga wasu daga cikin munafikai munafiki ne idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo zai shude ta gaban sa ko shi yazo zai wuce ta inda manzo Allah yake wa'azi shikenan sai ya juya baya ya karkatar da kirjinsa wai ba zai fuskanci inda annabi yake ba ya ainihin sunkuyar da kansa ya rufe fuskarsa wai kada annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi yayi masa wa'azi shine Allah ya ce ai ubangiji ya san san da suke yin wannan din saboda haka kaga kenan liyastakhfu minhu yana komawa zuwa ga annabi kenan damirin yana komawa zuwa ga annabi ubangiji ya san waɗannan da suke ainihin koye maka suna sun koyar da kai suna lullube kansu wai kada ka gane su wasu malamai suka ce wannan aya ubangiji yana magana ne akan mutanen da suke aikata mummunan aiki a lokacin da za su aikata mummunan aiki din sai su je su koye su lullube kansu wai kada a gansu sun manta cewa ubangiji madaukakin sarki yana ganin su yasaffuna ne minan nasi wala yasaffuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl suna ganin suna koyewa mutane amma ba su koyewa Allah ba saboda haka ubangiji yana ganin su lokacin da suke yin abin da bai yarda da shi ba lokacin da suke fadar abin da Allah madaukakin sarki bai yarda da su fade shi ba Abdullahi dan Abbas kamar yadda yazo cikin Sahih al-Bukhari yana cewa wannan aya ta sauka ne game da wasu mutane waɗanda suke cewa ba za su sadu da matansu ba a filin Allah inda ya sama wato idan babu inda babu rifi wai Allah kai ya gansu ko ba za su shiga su yi ba haya ko bayan gari ko wanka ba a inda yake buɗaɗɗe wai kada Allah ya gansu to ya za a yi ka koyewa Allah ubangiji ya ci to ai yana ganin su ba inda za su shiga baya ganin su kamar wani daya daga irin wani malamin alqur'ani yuna irin yan alqur'ani zalla din nan wanda ba maganar hadisi alqur'ani zalla yaje haji sai yace wai shi ba zai yi dawafi ba wando saboda haka shi da wandan sa yayi dawafi soyayya za a zo ya zai zo har zai zo gaban Allah kuma ya cire wandan sa kaje jahili don banda ka ta fara jahili waye zai faɗi wannan magana yana gaba dawafin fa in ya mutsu ban daki zai shiga kuma zai tuko wannan nasa kuma ubangiji ba zai gan shi anan ba saboda haka yayi hajjin sa wai shi ba zai cire wandan sa ba saboda kai yayi tsirara ubangiji ya gan shi to shine Allah ya saukar da wannan ayar cewa yana ganin su duk abinda suke yi yana ganin su Allah madaukakin sarki yace ala hina yastakshuna thiyabahum ku saurara lokacin da suke lullube kawunan su wato suke lullube kawunan su kas suji abinda manzon Allah yake faɗa na wa'azi kas suji maganar Allah kas suji alqur'ani kamar yadda Allah yake gaya mana halin da mutanen annabi Nuhu suka rika yi masa wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastakshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara mutanen annabi Nuhu suka rika yi masa irin wannan halin yace duk sanda na kirawo su ina musu wa'azi dan ka gafarta musu sai su dau ɗan yatsun su sai su tusa a cikin kunnuwan su sannan su lullube kawo kansu da tufafin su wai kada su maji abin da nake faɗa su toge a bisa abin da suke yi su ci gaba da yi bisa girman kai to ubangiji duk ya san wannan abu kuma ba abin da za su yi su boye wa Allah shine ya ce ya'lamu ma yusirruna ya san abin da suke boyewa wa ma yu'linuna da abin da suke bayyanawa al'alaniyatu indahu as-sirru indahu kal'alaniya abinda ka boye a gurin Allah kamar ka bayyana shi ne domin innahu alimun bi zati sudur ya san abinda zukata suka boye ya san dukkan abinda mutum ya boye a ransa tun ma bai furta ba ubangiji ya san wannan kamar yanda wani abinda mawaki na jahiliya Zuhair ibn Abi Sulma yake cewa wala taktumullaha ma fi qulubikum liyakhfa wa mahma yuktamillahu ya'lam ce kada ku koye abinda yake zukatanku wai kuna tsammanin zai kuya ga Allah yace duk abinda kuka boye ko yaya kuka kai ga boye abinda yake rijin ku ubangiji yana sanin wannan yu'akhkhar fa yudha fi kitabin fa yudakhkhar li yawmi hisabin aw yu'ajjal fa yunqadi ubangiji zai iya jinkirta abun mutun yayi ta yin abu yana zaton kamar Allah bai sani ba amma ana nan ana rubuta masa shi a cikin littafi domin ranar hisabi idan ta zo ubangiji ya sakan ka masa bisa ga abin da yayi na aiki na mummunan aiki aw yu'ajjal fa yunqami ko kuma tun anan duniya ubangiji ya gaggauto masa da azabar sa ayi masa ainihin hukuba tun anan duniya ka duba wannan mawaki ne tun a jahiliya ɗaya daga cikin ashabul mu'allaqat amma ya san cewa ubangiji ya san komai duk kankantar ubangiji ya san shi yana da wannan aqidar yana da wannan tauhidin amma kuma sai aka samu wasu baragurbi a cikin musulmi wanda suke cewa Allahu ya'lamu al-kulliyat wa la ya'lamu al-juz'iyat wai ubangiji ya san abubuwa ne a dunkule amma bai san su ba a fillafillan su a daidaikun su amma a dunkule ya sani kaga wannan kafirci ne mutumin da zai faɗi wannan ya bar musulunci ce Allahu ya'lamu al-kulliyat wa la ya'lamu al-juz'iyat wai idan kaga bishiya tsaye ubangiji ya san da zaman bishiyar ya san da wannan bishiya duk bishiyoyin da suke nan ko ina ubangiji ya san su amma kowane ganye daga ciki wannan ubangiji bai sani kai wannan kafirci ne wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ba haka Allah yake duk ganyen da zai faɗi daga ubangiji ya san da zaman sa don haka mutum ya ce ubangiji ya san kulliyat bai san juz'iyat ba wannan kafirci ne da an samu wasu daga cikin malamai waɗanda suka kwankwaɗi falsafa sun yi irin wannan magana irin su Ibn Rushd Al-Hafid ya yi irin wannan magana duk da dai ana fatan ya tuba shi ba ya kakkaɓe wannan abin daga ƙarshe amma mummunar magana ce falasifa sun sa su faɗi irin wannan magana saboda ba su san Allah ba amma wanda ya san Allah ba zai faɗi wannan magana ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma min dabbatin fil ardi
ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun في كتاب مبين
نعم وبنجي يتي وما من دابة في الأرض باب وتدبع دورا كسا إلا على الله رزقها فاتي أرزكين تينا وبنجي ويعلم مستقرها وما ينا سند متبتت ومستودع هذا ما أجيت كل في كتاب مبين duk waɗannan abubuwa suna nan cikin littafi wanda yake mubinin mabayyani ubangiji yace wa ma min dabbatin ma nafiya ce min kuma malamai a tafsiri sukan ce sila ce malaman nahwu su ce za'ida ce li taukidin nafi wa ma min dabbatin ay wa ma dabbatun babu wata dabba kun ga dabbatun na kira ce fi siyaqin nafi sannan kuma min tazo bayanta wacce take ƙara tabbatar da wannan nafi din ma'ana babu wata dabba babu wani abu wanda yake rarrafe a doran ƙasa babu wani abin da yake taka bayan ƙasa illa 'ala Allahi rizquha face arzikin sa abincin sa yana gurin ubangiji ubangiji ya amfana karma 'ala Allahi 'ala Allahi ma'ana ubangiji ya wajabta wa kansa wannan ba wani ne ya wajabta masa ba don haka wujuban minhu huwa alladhi kataba ala nafsihi shi ya rubuta ma kansa wannan ba wanda ya wajabta masa ba wasu malamai suka ce zahirin wannan ayar yana nuna umumi ma'ana dukkan wata dabba abincinta yana gurin Allah suka ce amma wannan al'am alladhi urida bihi al-khusus ne umumi ne amma khususi ake nufi suka ce saboda akwai dabbar da za ta halaka kafin ma ta ci wani abu na arzikin Allah wato za a iya samun dabbar daga haihuwarta ko dan adam ma daga haihuwarsa tun ma bai fara shan nono ba ya mutu suka ce to waɗannan ba su shiga cikin ƙarƙashin ayar ba wasu malamai suka ce a'a ayar fa amma ce fi kulli dabba kowa kowane halitta ya shiga cikin wannan ayar domin hatta wanda bai samu rayuwa ba lokacin da aka haife shi ma'ana bai jima ba ai ubangiji ya busa masa rai lokacin da yana cikin mahaifiyarsa kuma yana ci ya sha daga cikin mahaifiyarsa daga abinda mahaifiyarsa take ci ta sha wannan ba arziki bane daga Allah saboda haka babu wata dabba sawa'un wanda yazo da rai da wanda yazo ya mutu bayan haihuwarsa wannan duk ubangiji shi yake azarta su domin ran ba da ya hura musu shi kansa ai arziki ne saboda haka babu wata dabba face ubangiji in an ce dabba anan dan adam ya shiga kullu baya dubbu fil ard ala al ard duk wanda yake tafiya a doron ƙasa duk wani abin da yake taka doron ƙasa yana tafiya ya shiga cikin wannan aya saboda haka ubangiji madaukakin sarki yana bada labarin cewa shi yake azurta bayan sa gaba daya shine yake tarbiyar kowa ya ciyar da kowa babu wani abu daga cikin halin dan adam da yake buya ga Allah babu wani abu daga cikin hali na halittarsa da yake buya gare shi don haka kuma shi yake azurta ku to inda shi yake azurta ku ya zai kasa sanin halin da kuke ciki dole ya san halin da kuke ciki suka ce arrizqu haqiqatul rizqi in aka ce arziki abinda ake nufi da arziki ana nufin abinda mai rai zai ci domin ya ci gaba da rayuwa kuma jikinsa ya ci gaba da haɓaka shi ake cewa arziki duk abinda mai rai zai domin ya dore cikin rayuwarsa kuma jikinsa yana haɓaka wannan shi ake cewa arziki amma Ibn Taymiyyah yana cewa lafazin arziki lafazi ne wanda yake da ijmali dan an ce arziki to wannan kalma ce wacce take zuwa a dunkule wani lokaci akan yi amfani da ita ana nufin abinda Allah ya halatta maka ka ci abinda ya zama halal gare ka al-mubah laka akan yi amfani da kalmar arziki ana nufin wannan don haka kaga haram ba zai shiga ba kamar yanda Allah yake cewa wa mimma razaqnahum yunfiquna suna ciyarwa daga abinda muka azurta su kaga anan ana nufin abinda Allah ya baka na halal kai ma kana babu wani ba ana wato ziga ka bane ka nemi haram don ka ciyar ana nufin ka nemi halal kuma ka ciyar daga halal din kamar yadda Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut ku ciyar daga abinda muka azurta ku ma'ana muka ba ku na halal tun gabanin mutuwa bata zo muku ba ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا wanda muka bashi arziki arziki mai kyau kaga anan haram bai shiga ba to kaga anan duk Allah yayi amfani da kalmar arziki amma ana nufin me ana nufin halal banda haram akwai kuma inda za a yi amfani da kalmar arziki ana nufin abinda dan wani abu mai rai zai yi amfani da shi zai ci ko ya sha koda kuwa ba halal bane koda kuwa ba mulkin sa bane to kaga anan haram ma zai iya shiga ciki kamar yadda yake cikin wannan aya wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha duk abinda dan adam mai wannan duk abinda wani halitta zai ci a doran kasa sawa'un zai ci ta hanyar halal ne ko zai ci ta hanyar haram ne wannan dai daga Allah yake ubangiji shi ya halicci wannan abinda ya ci din ko abinda ya sha din annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fadi zango zango na halittar dan adam kaga a cikin bayanin sa yake cewa za a aiko masa bayan ya cika wato kwana 40 na hudu za a aiko masa da mala'ika ya rubuta ajalinsa fa ya'muruhu bi katbi rizqihi ya umarce shi kuma ya rubuta arzikinsa ma'ana abinda zai ci kaga anan halal da haram duk ya shiga kalmar arziki anan ta kunshi halal ta kunshi haram ubangiji zai sa duk a rubuta me zai ci ta hanyar halal zai ci ko ta hanyar haram zai ci saboda haka babu wani dabba face arzikinta yana gurin ubangiji don haka kaga ashe kenan idan mun san haka za mu san cewa ubangiji ya yanka wa kowa abinda zai ci tun yana cikin mahaifiyarsa kowa an raba an bashi babu wanda zai ci na wani to wannan ta sa wasu sai suka fahimci kenan ashe ba dole ka tafi nema ba tunda dai an riga an yanka an raba ar-rizqu madmunun wa maqsumun to ba sai an tafi nema ba ubangiji ya lamince maka ya ce wa ma min dabbatin illa ala allahi rizquha wani yace shi a dalilin wannan ba sai ya fita nema ba ubangiji ya lamince masa har aka samu wani da ake gaya wa Imam Ahmad shi saboda wato wai aiki da ayar ba ko abinci ya gani ba zai matsa gurin abincin ba wai illa ala allahi rizquha saboda haka sai an dauki abincin an tura masa gurinsa sannan ba zai sa hannu ya ci ba wai illa ala allahi rizquha sai an dauki abincin kuma an bude bakin shi an zuba a ciki ai sai ka hadewa kuma ya ce illa ala allahi rizquha to amma da an jefa masa a baki kuma sai ya hadi ashe kaga wannan kawai shakiyanci ne shi yasa da aka gaya wa Imam Ahmad yayi inkari mai tsanani yace wannan bai san Allah ba kace illa ala allahi rizquha ko ba zai ci abinci ba abincin ma gashi an kawo wai sai an matso da shi kusa da shi bayan an matso da shi kuma sai an bude bakin sa an jefa masa loma to dan me yake taunawa ya hadiye ai sai kiyin komai yace ubangiji ya tura masa ci cikin cikin sa ya bar shi a baki to amma dan ya san cewa kuma an je makura sai shi kuma ya tada nashi aikin to akwai tambaya da aka yi wa Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah game da wata magana da Abu Hamid al-Ghazzali ya faɗa a cikin littafin sa Minhajul Abidin Abu Hamid al-Ghazzali a cikin wannan littafin yana cewa arziki an lamince wa kowa ubangiji ya lamince wa kowa saboda haka bawa ba tilas ne ya nemi arziki ba tilas ne ya nemi abinci ba domin ubangiji zai bashi arzikin bi fi'li sababin wa bi ghairi sabab ko ya kama sababi ko bai kama sababi ba ubangiji zai bashi yayi hujja da wannan ayar ce ai Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha har ma yake cewa su kansu annabawa da waliyai masu tawakkali ba sa neman arziki ba sa neman abinci zaune suke yi kawai suna bautar Allah don haka shi yana kira ga masu bautar Allah su sanya wannan shine tsarin su a cikin wannan littafin nashi Minhajul Abidin ce yana kira su sanya wannan shine tsarin su ba sai sun fita sun nema ba ubangiji zai kawo musu arzikin su daga duk inda yake ya lamince musu wannan ya dauke musu wannan to shi ne aka tambaye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa yaya irin wannan magana take Ibn Taymiyyah ya bada ansa cikin risala wacce ke doguwa amma takaitacciyar maganar da yake cewa irin wannan magana da Ghazali yake faɗa a cikin littafin sa wasu daga cikin jama'a sun faɗi irin ta amma malamai da daman su ba su faɗi irin wannan magana ba ba sun saba ba wannan magana ce duk wanda yake tsammanin tawakkali yana wadatar da mutum ba sai ya nemi sababi ba to babu shakka Ibn Taymiyyah ya ce wannan bataccen mutum ne wanda ce kawai zai yi tawakkali ba tare da riko da sababi ba, yace to wannan ya bace. Kamar wanda zai yi tawakkali, zai ce tawakkali shi kadai ya ishe shi, ba sai yayi aikin da zai shigar da shi aljanna ba. In ubangiji ya rubuta dan aljanna ne zai shiga, in ya rubuta dan wuta ne kuma babu abin da zai yi ya sa kanshi aljanna, sai ya ce ya daina aikin kwarai. Yace to wancan mai irin wannan tawakkali yace ba zai tafi neman abinci ba, daidai yake da wanda zai ce ba zai yi sallah azumi zakka ba, ba zai taba yin wani aikin alheri ba, wai ai yana nan yana tawakkali dan ubangiji ya riga ya gama yanke hukunci, ya gama tsara komai da komai, shi sai inda aka yi da shi ba zai yi aiki ba. Tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake cewa ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min aljanna wan nar, babu wani ɗaya daga cikin ku face an rubuta masa masaukinsa a aljanna ko a wuta. Lokacin da annabi ya faɗi wannan magana, sai sahabbai suka ce ya rasulullahi afala nad'u al'amal wa nattakilu ala alkitab, ya rasulullahi ba za mu bar to aikin da muke ta yi din ba, kawai mu dogara da abin da aka rubuta. Mai annabi ya ce musu, sai ya ce da su, la a'a i'malu fa kullum yassaru lima khuliqa la, ku je ku yi ta aiki, kowa ana hore masa irin aikin abin da aka halicce shi dan shi. Saboda haka mu'mini zai yi aikin imani domin dan wannan aka halicce shi, kafiri kuma zai yi aikin kafirci domin dan wannan aka halicce shi, fajiri zai ga yana fajirci domin dan wannan aka halicce shi. Don haka i'malu fa kullum yassaru lima khuliqa la. Haka nan ya zo a cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam an ce da shi, ara'aita ma ya'malu an-nasu fihi wa yakdahuna fi ma jaffat al-aqlam wa tuyat as-suhuf, a fi ma jaffat al-aqlam wa tuyat as-suhuf, ya manzan Allah baka ga aikin da mutane suke yi ba, wahalar da jama'a suke sha, suna shan shi ne kuma a cikin abin da aka riga aka ainihin abin da alqalumba suka bushe, aka rufe takardu, aka nade takardu, ma'ana suna yin aiki ne bayan an riga an gama rubuta komai, an kaddara komai. Sai annabi ya ce da su, la i'malu fa kullum yassaru lima khuliqa la, ku yi aiki, kowa ana hore masa abinda aka halicce shi saboda shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa al asbabul makhluqa wal asbabul mashru'a min al qadari, dukkan asbab wadanda suke na shari'a, kamar mutumin da zai shiga aljanna sai yayi aikin kwarai, sai yayi imani yayi aikin kwarai, wannan sabab din shi ma yana daga cikin kaddara. Wanda kuma zai shiga wuta shi ne yake aiki yan wuta, wannan sabab din shi ma yana daga cikin kaddara. Haka nan al-asbabul makhluqa su ma min al-qadari, suna daga cikin kaddara. Ka ganka kai dan kasuwa ne, hanyar cin abincinka hanyar kasuwanci, wannan yana daga cikin kaddararka. Ka ganka kai ma'aikacin gwamnati ne, hanyar cin abincinka shi ne hanyar aikin gwamnati, wannan yana daga cikin kaddararka. Saboda haka dukkan waɗannan abubuwa al-asbab din dukkan su min al-qadari. Shi yasa lokacin da sahabbai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama, ara'aita ruqan nastarqi biha wa tuqan nattaqi biha wa adwiyatan natadawa biha hal taruddu min al-qadari shay'a, suka ce ya manzan Allah baka ga wato ka babu labarin ruqya da muke yi, tofi da muke yi, wannan tawaida da muke yi, da kuma ainihin rigakafi da muke yi, da kuma magani da muke sha, shin duk wannan zai iya canza kaddara, zai iya ture kaddara? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, hiya min alqadari, waɗannan su ma duk suna cikin kaddari. Haka addu'a da kake yi min alqadari, nabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaruddu alqadara illa addu'a, ba abin da ke mayar da kaddara sai addu'a. Ubangiji ya kaddara wani abu zai same ka, idan kai addu'a ubangiji ya ije maka abin. Har ta kai sayyidina Abubakar yana addu'a yana cewa ya ubangiji, in kunta katabtani shaqiyan famhuni waktubni sa'idan, ya ubangiji in ka rubuta ni dan wuta ka goge ka rubuta ni dan aljanna. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab, ubangiji yana share abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama, domin kundin littafin gaba daya a gurin sa yake. Saboda haka ubangiji na iya canza abin da ya so ya canza, babu wanda zai hana shi canzawa. In ya ga dama ya canza bayan ya rubuta mutum dan wuta, idan mutumin nan ya kasance yana ta addu'a ubangiji ya canza masa halayensa, duk zai yi ubangiji zai yi wannan abin da dai yake aqida. Shi da abin da Ibn Taymiyyah yake cewa al-iltifatu ila al-asbab shirkun, shirkun fi at-tauhid, ومهو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في الأكل mutun yace ba ruwan shi da sabab a abin tun yace zai rike sababin shine mai tasiri ya dauki sababin shine mai tasiri ba dan abu kaza ba fa ba zai samu kaza ba ko ba dan abu kaza ba da kaza bai same shi ba ya mayar da wannan abin shi yake yin tasiri yace wannan shirka ne a tauhidi sannan mahul asbab an takuna asbaban naqsu fil aqli mutum ya ce ba zai rike asbab ba ya ce ba wani sababi abubuwa hakanan suke zuwa gaskatsahan hakanan to kuma wannan tawaya ce a hankali dan in ba mahaukaci ba ba wanda zai zauna an ka abinci ce sai an turo mishi sai an sa masa abin kaga wannan ai naqsun ne fil aqli ne hankali ba zai wannan ba mutum ya ce yana son haihuwa amma ba sai ya aure ba kaga wannan mahaukaci ne mutum ya ce yana jin yunwa amma ba zai ci abinci ba kuma so yake jiya koshi kaga wannan mahaukaci ne saboda al mahawul asbab naqsun fil aqli mutun ya share sababi kuma yace ba zai yi ruko da su ba wannan kuma tawaya ne a cikin hankali sannan kuma al i'radu an al asbab al ma'mur biha shi kuma qadhu fi shar'i mutun zai kawar da kai daga sababban da ubangiji ya umarni da su a ce misali ubangiji ya ce sai kai imani kai aiki da kware zaka shiga aljanna mutum ya ce a in Allah ya rubuta shi dan aljanna ba sai yayi wannan ba ma kawai zai sami kanshi cikin gidan aljanna ce to kuma wannan tawaya ce suka ne ga shari'a dan zai zama kenan ubangiji yayi umarni da kyawawan abubuwa ya hana mummunan abin zaki nan tunda ba za su zama sanadiyar shigarka aljanna ba za su zama sanadiyar tsiranka daga wuta ba haka ubangiji ya saukake sabubba daban-daban abinda ya kamata bawa kada ya zanya ya kallafa ransa zuciyarsa ta dogara akan abinda yake sababi ba Allah ba ya sanya sababin shine na ƙarshe wannan yana zama matsala a cikin tauhidin mutum saboda haka idan har sababba da ubangiji ya riga ya kaddarawa mutum akwai wanda ubangiji ya yi umarni da aikata su a yi riko da su tare da tawakkali bisa ga Allah kamar mutumin da zai yi farilla ya bada duk abubuwan da Allah ya wajabta masa kamar mutumin da zai yi jihadi ya je ya yaƙi abokan gaba ya dau makami ya sanya silke domin kare kansa ba zai zauna ba ya ce ai ubangiji idan yayi nufin zai karya abokan gabanmu ko ba mu fita jihadi ba zai karya su annabi sallallahu alaihi wasallam a filin jihadi ya dinga daga hannu yana addu'a ba gida ya kwanta ba ya ce sahabbai duk su shiga gida kulli ayi ta addu'a a tsakiyar fili ya daga hannu yana addu'a na Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba falin tu'bada fil ard Allahumma anjizni ma wa'adtani Allahumma anjizni ma wa'adtani yana ta addu'a har gwadansa yana faduwa kasa sai da Abubakar yana daukowa yana mayar masa yana cewa hasbuka ya ishe ka kafaka munashadataka rabbuk yadda kake roƙon ubangiji ya ishe ka ubangiji zai biya maka abin da kake so annabi yayi wannan addu'a ne a fagen daga ba a gida ba saboda haka sai an rike sabab shi yasa lokacin da tatar suka kutso kai cikin garin Dimashq suna neman su ainihin mamaye garin kamar yadda suka mamaye wasu garuruwa shugabannin suka tsere aka bar talakawa da kaddarasu a lokacin kafin shugabannin su gudu suka tara malamai a masallaci cewa to gafa mutanen nan ba mai iya cin musu da yaki domin kasashe daban-daban sun biyo sun lashe ballantana mu me kuka ga ya kamata a yi sai wasu malamai tashi suka ce ayi ta addu'a wai ayi ta addu'a Ibn Taymiyyah ya ce a'a yana cikin malamai tashi ya ce a'a da mara za mu yi mu fita yaki mu je mu tare su in mun yi haka tabbas za mu ci nasara suka dube shi suka ce ka ce insha Allah ya ce insha Allah ta haƙiƙan la ta'liqa ya ce ina faɗar insha Allah bisa tabbaci ba wai bisa ina tantama ba kuma aka fita aka je aka gwagwagwa aka yi kirjiya Allah maɗaukakin sarki ya bawa ainihin musulmi nasara a kansu ashe kaga da an daka ta malaman nan da sai dai a zo a same su a masallacin a rusa masallacin a kansu duka a yayyanka su ashe ubangiji yana buƙatar a rike sababi to haka nan abin da ya shafi ci da sha dole ne sai ka tafi nema, ba wai zama zaka yi ka ce Ubangiji abinda ya rubuta maka zai zo ya same ka ba, ai rabon tsuntsu baya faduwa sama, baya hawa sama, wai ko ya hau zai fadu, rabon kwado kai, rabon tsuntsu kam zai bi shi, amma kwado yana ƙasa. To haka za ka ga malamai sun yi magana game da azzat ga mai hajji, wato guzuri ga mai hajji. Shin ya kamata ya ɗau guzuri in zai tafi hajji, ko sauran tafiye-tafiye a ɗau guzuri ko ba ɗau? Wasu suka tuma suka ce ai ba sai an yi guzuri ba, wai tawakkali ne ba sai ka yi guzuri ba. Amma abinda yake sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama da sunnar salifofinsa guda huɗu shiryayyu da sunnar sahabbansa da sunnar tabi'ai da manya-manyan malamai shine suna yin guzuri lokacin da za su tafi hajji, suna yin guzuri lokacin da za su fita tafiye-tafiyensu. Wannan shine abinda yake sunna, shine da'a ga Allah, shine da'a ga manzon Allah, domin a cikin wannan guzurin zaka amfanar da kanka, kuma zaka iya amfanar ma da wani. Yin sabanin haka sabawa Allah ne da manzansa. Shi yasa malamai suka sanya azzat a cikin al-istiba'a ga duk wanda yake zai je hajji amma ba shi da guzuri, ko da yana da kudin abin hawa amma ba shi da guzuri, to hajjin bata zama wajibi a kansa ba, domin har yanzu bai shiga cikin liman safa ilaihi sabila ba, sai lokacin da ya samu guzuri. Don haka Ubangiji ya lamince wa bawa arzikinsa. Don haka duk abinda Ubangiji ya rubuta wa mutum na arziki zai same shi, amma kuma wannan ba shi yake nuna cewa ba zai rike sababi ba. Idan bai rike sababi ba, ta yiwu ma ya ci haramun. Idan bai je ya nemi halal ba, ta yiwu ya ci haramun. Sababi da ɗan adam yake samu ainihin yake samu abinda Ubangiji ya rubuta masa na arzikinsa da shi, ya kaso. Akwai sababin da yake fi maqduril abdi, akwai sababin da yake laysa fi maqduril abdi, akwai sababin da bawa zai iya, akwai wanda ba zai iya ba. Kamar yadda akwai sababin da yake mu'tad, an saba ganin sa, akwai sababin da yake nadir. Sababin da bawa zai iya shine kana iya zuwa kasuwa, kana iya yin ainihin dako, kana iya yin leburanci, kana iya aikin gwamnati, duk wannan sababi ne fi maqduril abd. Ubangiji ya sanya bawa mai iya yin wannan ne. Akwai sababin da laysa fi maqduril abd. Idan ainihin manomi ya zo ya yi shuka, ba ya da ikon ya sanya samaniya ta yi ruwa, har ainihin ruwan sama ya zubo har wannan suka ta fito, wannan ba a hannunsa yake ba. Hatta ɗan kasuwa da zai fita kasuwa zai iya tallata hajarsa, ya fito da ita, ya kurarata, ya ziga ta, ya yi mata kore. Amma kuma wannan ba shi zai sanya wa mutane san abin ba. Ubangiji shi zai sanya musu san abin, su so abin har su saya. To akwai sababin da yake fi maqdurul abd, bawa zai iya yin shi, akwai kuma wanda Ubangiji ne kadai zai iya yin shi. Sannan akwai sababin da yake mu'tadun ne, an saba ganin shi, ka je ka sayar a baka kuɗi ka samu abin da zaka ci, wannan an saba, wannan yana ya kawo maka kyauta, wannan ya baka taimako, wannan duk an saba ganin wannan. Akwai kuma wanda yake laysa mu'tadan, nadiran yakan faru amma ba sosai ba, kamar irin Annabi yayi addu'a abinci ya karu ya habaka, yayi wa ruwa addu'a ruwa ya yawaita ya ishi mutane masu yawa, kamar wani salihu yayi addu'a abinci dan kadan ya yawaita. Duk wannan sabab ne, amma laysa mu'tadan, ba a saba da shi ba. Kamar wani lokaci Ubangiji ya rike ruwa a samu fari, wato ba a samu ruwan sama ba, amma Ubangiji kuma ya aiko wata iska wacce wannan iskar ita ce za ta sa amfanin gona ya yi kyau. Ubangiji duk yana iya yin wannan, amma sabab ne wanda yake nadir, ba a saba da shi ba. To duk abin da yake sabab wajibi ne dan adam, idan har yana cikin makudurin dan adam, ya ainihin yi kokarin nemansa. Allah madaukakin sarki ya sanya komai da sababi. Ka duba Annabi Dawud, Allah cewa wa allamnahu san'ata labusin lituhsinakum min ba'sikum, mun sanar da shi yadda zai dinga kera silki wanda zai dinga muku kariya daga yaƙe-yaƙenku. Kaga aka sanya silke shine sababin da za a samu kariya lokacin da ake yaƙi. Ubangiji ya sanya sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum, Ubangiji ya sanya kayayyakin da za su kare ku daga zafi, da wanda za su dinga kare ku daga ainihin sanyi, da wanda za su dinga kare ku lokacin yaƙi. Duk Ubangiji ya sanya waɗannan abubuwa tare da waɗannan asbab din. To haka nan annabawa dukkaninsu suna da sana'ari, babu wani annabin da bashi da sana'ari, babu wani annabin da bashi da sana'ari. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna afdala ma akala ar-rajulu min kasbihi, yana daga cikin mafificin abinda dan adam ya ci ya kai bakinsa, abinda ya ci daga ainihin abinda ya tsoruta, cewa inna daud wa kana daud ya'kulu min kasbi yadihi, annabi daud kira yake yi yana ci daga abinda hannunsa ya tsoruta. Haka nan zakariya ya kasance najjar ne, annabi zakariya ya kasance kafinta ne, kafintanci yake yi yana cin abinci. Annabi ibrahim alayhi salam khalilur rahman dabbobi yake kiyo, makiyayi ne, dabbobi yake kiyo, kuma yana da dabbobi masu yawa, shi yasa ma in yayi bakin ma da bai san su ba sai ya kai musu ijlin hadid, wato gashashen dan maraki. Kaga in babu wadata ya za a yi bakin da baka san su ba ka ba su gashashen dan maraki, alamar kaga akwai abin kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kiwo ga mutanen Makka, ya yi musu kiwon dabbobin su suna dan bashi wani albashi, yace to babu kuma wani annabi sai da ya kiwon dabba, ashe kenan babu wanda zai zauna yace shi kawai za a sai samu yace abulis, wannan babu shi, dole ne sai ya nema. Ubangiji ya sanya komai da sababi, illa iyaka abinda ba a so, kada ka maida duniya ta zama ita ce a zuciyarka, ka bar duniya a tafin hannunka, kada ainihin abin duniya ya hana ka kai alkhairi, kada samu ya hana ka da tsoron talauci ya hana ka ka taimaki addinin Allah, gashi abin a hannunka amma ba za ka iya fitarwa a taimaki addinin Allah ba, wannan abinda shi abinda ba a so kenan. Annabi yana cewa man kanatil akhiratu habbahu ja'ala ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghima, wanda duk lahira ita ce a zuciyarsa, ubangiji madaukakin sarki sai ya sanya masa wadatarsa a cikin zuciyarsa, ya sa masa wadatar zuci, kuma ubangiji ya hada masa jama'arsa, kowa da kowa ya je yana son sa, kuma duniyar ta zo masa tana turmusa hancinta a ƙasa, wanda kuma ya kasance a dunya hammahu ja'ala Allahu faqrahu bayna aynayhi wa farraqa alayhi shamlahu wa lam ta'tihi min ad-dunya illa ma quddira la, wanda kuma duniyar ita ce a zuciyarsa, sai ubangiji ya sanya talaucinsa a gaban idansa, don haka ga kudin amma ba zai iya ci ba, yana tsoron wai kai ya talauci. Sannan kuma ubangiji ya rarraba masa jama'arsa, ga su tare da shi amma ba sa san shi, za su zai ba su su yi masa banbadanci amma daga gefe za su zage shi, kuma babu abin da zai samu na duniya sai abin da aka kaddara masa. Don haka ubangiji yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha, babu wata dabba wani abu mai gudana a doran kasa face arzikinsa yana ga ubangiji, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, ubangiji ya san matabbatarta ya san ainihin ma'ajiyarta, kullum fi kitabin mubin, duk wannan yana cikin littafi mabayyani. Allah madaukakin sarki yayi mana jagora, yayi mana gambatar, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi.